بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na Litinin, wanda shine yammacin 27 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1441, wanda ya dace da ranar 20 ga watan Afrilu na shekara ta 2020 ta miladiya. Wannan shine darasi na 8 cikin jerengiyar darussa da muke kawo muku da taken mafarki daga makarantar Darul Hadith Salafiyya wadda ke Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani a Zaria rahimahullah. Sunana Kabiru Abubakar, wanda aka fi sani da suna Asgar. Muna ta tattaunawa akan mafarki tun daga bayani akan ma'anarsa da yadda hakikaninsa take faruwa da matsayinsa a cikin shari'a da yadda musulunci ya bada muhimmanci wajen sanin abin da mafarki ke nufi, da kuma ladabban kwanciya bacci wanda su taimaka wajen gujewa munanan mafarkai, kuma bayani akan yadda ake mu'amalantar mafarkai din, da nau'o'in mafarki iri daban-daban da ake da su, wanda suka kasu zuwa kaso uku muhimmai. Sannan kuma bayani akan hadisin ganin mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ke da alaka da haka, da rashin tabbatar karban shari'a daga mafarki. Sai kuma a darasi da ya gabaci wannan, na kawo mana misalai na wasu mafarkaiya daga cikin tarihi na musulunci da cikin turas na addinin musulunci, waɗanda ɗan kaɗan ne kawai, ɗan ɗigo ne daga teku, wanda suke nuni zuwa ga amfanuwa daga fa'idar da ke cikin mafarki da kuma yadda salaf suka muhimmantar da mafarki. Na kuma gaya mana cewa mafarki ɗin nan ba a watsar da shi ga baki daya yadda Mu'tazila suke da yan boko waɗanda suke yan realism, ba su yadda da abin da yake ma wara at-tabi'a ba, abin da yake wato ba a ganin sa, ko kuma a biye mishi gaba daya yadda sufiya suke. Za a ba shi matsayi ne na tsaka-tsaki, tabbatar da cewa lalle akwai wata duniya wadda ba wannan ba, yana daga cikin alamun tabbatar da wata duniya wadda ba wannan ba. Sannan kuma ana isti'nasi da shi, sannan ana iya fassara shi idan an ga yana buƙatar fassara, amma ba dole ne sai an fassara kowane mafarki ba, ba kuma abu ne da ya kamata a yi ta damuwa da shi ba. To, musamman saboda mas'ala ta fassarar mafarki ɗin nan, in Allah ya so, a cikin abin da zai ragu na waɗannan kasusuwa waɗanda da na ce ba za su wuce guda biyar ba, gashi yanzu har ana da takwas. Ban san irin yawan surutun da ya kai ni ga haka ba, a tunanin ya dawo zan takaita ne, kuma har yanzu ina ganin kamar takaitawa ne ke, da haka ina baiwa ƴan uwa hakuri a wannan tsawaitawa. Wataƙila kar na ƙara yin alƙawari na kasu cikawa, amma dai insha Allah ba na so su wuce yanzu na takwas na tara ya yi yawa a kai zuwa ga na goma, awa biyar kenan da rabi a bisa matsayin kowanne, awa minti 30-30. So goma kaga awa biyar ya isa insha Allah. Sai kuma a faɗi wuraren bincike da manazarta, wanda ƴan uwa ɗalibai da masu idan bincike za su lalleƙa don su gani. Allah Ubangiji ya sa mu dace. To, ina so ne mana matashiya game da yadda malamai suke tsoratarwa akan kar mutum ya shiga harkar da bai iya ba, musamman game da mafarki ɗin nan. Ba ya kamata mu sani cewa ba kowa ne yake tunkaran aikin fassara wa mutane mafarki ba, ba daidai ba ne. Irin yadda mutane a yanzu kowa ya zama mai fassara ɗin nan, irin yadda masu ruƙuya suka yawa a gari, kowa ɗan ruƙuya, haka kuma za ka ga masu fassara mafarki sun yawa a gari, suna riƙe da wasu ƙamus haka na ƙarya da gaskiya, kamar abin da ake cewa a probable Dr. Thomas, wato irin likita mai aiki da dictionary ko encyclopedia, ko kuma a zamanance a ce likita yana aiki da Google. Duk abin da kace yana damun ka sai dai rubuta Google ta gaya mishi abin nan me za a baka. Kaga ai kai ma patient din zaka fara jin kai anya ko akwai ilimi a wannan harka, dan ba dole a samu dace da ake tsammani ba. Dan haka ba kowa ne zai tunkari aikin fassara mafarki. Wajibi ne zama wanda zai tunkari wannan aiki ya zama yana da ilimi na fiqhun usulut ta'bir da qawaidut ta'bir. Za mu zo mu ambaci wasu daga cikin su insha Allah. Ya zama kuma ya goge wajen iya sanin halayyar mutane da yadda ake fassara ramziyat na mafarki da kuma sanin psychology na ɗaiɗaiwan mutanen da yake mu'amala da su. An ba da labari cewa kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda mun ji shi a baya, Annabi yake cewa kar ku ga wa kowa mafarkin ku sai illa alimin aw nasihin, sai malami masani. Kaga malami wato wanda ya sani kenan, ba kowane dan mahabba wa dabba ba, sai kuma wanda zai maka nasiha, wato wanda zai taimake ka wajen ya kwantar ma da hankali, ko ya gaya maka abin da ya dace, ko ya tuna maka abin da ka manta. Ibn Abdul Barri a cikin littafin shi At-Tamhid Libafi Al-Muwatta min Al-Ma'ani wal Asanid, haka kuma Ibn Hajar shi ma ya kawo a cikin Fathul Bari Mujalladi na 12 ya kawo kissar tambayar da aka yi wa Malik Ibn Anas radiyallahu anhu wa rahimahullah, al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, aka ce wa Maliku akramakallahu ayu'abbiru ru'ya kullu ahadin, kana ganin kowa zai iya fassara mafarki? Maliku ya ce abin nubuwati yul'abu, yo za a dinga wasa ne da annabta? Ma'ana ishara izuwa ga cewa mafarki din nan, kamar yadda aka ji a hadisin da ya gabata a baya, cewa juz'i ne ɗaya bisa 46 na yankin annubuwa. Duk da yake wasu malamai suna ganin fassarar annubuwa a nan ba wai annabta ta aiko annaba ba, annubuwa bi ma'anar khabar al-ikhbar, wallahu alam. Da haka malami suka yi ta wannan tsoratarwa, Imam Malik yayi wannan tsoratarwa yana cewa lalle kamar yadda ba za a yi wasa da annabta ba, sai wanda Allah ya baiwa, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, to haka sai wanda Allah ya zaba ya bashi dama da ilimi, to sannan zai iya yin wannan aiki na fassara ba kowa bane. Don haka ma malamai suke cewa kamar yadda malam mashhur Hassan Ali Salman ya kawo littafin shi na ainihin al-muqaddimat, wanda zamu zo mu ishara zuwa gare shi anan kusa, al-muqaddimat fi tafsirir ru'a wal manamat, littafi ne muhimmi kwarai da gaske akan wannan mas'ala a wannan zamani na nan kusa na mu'asirun, a iya dan kankanin leke-leke na bangal littafin da ya kai shi tattaro bayanai masu muhimmanci da tattaro mas'aloli masu matakar kima ta ilimi a harkar fassara mafarki, kuma littafi ne wanda ana samun shi sosai da sosai. A cikin littafin, a cikin ɗaya daga cikin muqaddimat da yayi, yana magana akan abin nan, yake cewa tabaqatul mu'abbirin, akwai kala biyu masu fassara mafarki mutum ne iri biyu. Akwai mutumin da Allah yakan yukrimuhu Allahu bil malaka al khassa wan nur al ilahi, Allah zai ɗaukaka shi ya bashi daraja ta musamman da wani haske na Allah subhanahu wataala, zai taimake shi akan fassara. Asalin waɗanda Allah ya yi ma wannan su ne annabawa, su Annabi sallallahu alaihi wasallama, su annabin Allah Yusuf alaihi salam da makamantansu. To kuma wasu daga cikin bayin Allah zababbu, Allah yana ba su wata malaka ta musamman. Daga cikinsu akwai Sayyidina Abubakar Siddiq, kamar da ya buga misali, akwai Sayyidina Umar ibn Khattab, akwai Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami', akwai kuma wasu malamai irin kamar Muhammad ibn Sirin, kamar wanda ake cewa Ash-Shihabu al-Abir da makamantansu. Nabiyunsu kuma su ne mutanen da suke samun malaka ta hanyar karatu da nazari da gogewa ta yau da kullum, wanda su ne za mu yi ishara a nan zuwa ga yadda matakan suke, ko kuma irin malakar da mutum zai samu kafin ya iya yin haka. Idan muka kalli gundarin aya faɗin Allah da yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka je ka shiga abin da ba ka da ilimi a cikinsa. Wannan kada ya yi sai ya sa mutum ya taka dandan game da kutsawa abin da bai sani ba, ko ma akan menene, domin hani ne Allah subhanahu wataala ya hana kai tsaye. Ma'ana haka shine wanda yake da ilimin fassara mafarki yana iya fassara, wanda bai da shi kuma bai kamata ya shiga ba. Daga cikin ilimomin da kullum malamai suke dandana akan cewa wajibi ya zama ka san su kafin ka iya wannan aikin, akwai su usulul ta'bir din da zamu magana akan su, sannan akwai gogewa wajen sanin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da gogewa wajen sanin maganganun Larabawa da waƙoƙinsu da karin maganansu da al'adun mutanen da kake rayuwa a cikinsu da yarensu da addininsu da irin tunaninsu. Sannan akwai kuma ana buƙatar mutum yana da nagarta ta halaye da cin halas da kuma firasa hangen nesa da kuma dai wasu ƙarinoni da su taimaka wa mutum. Baya halasta, baya ba abu ne mai kyau ba bai dace ba mutum kawai ya dogara da littafi kamus na fassarar mafarki kamar yadda galibin mutane suke. Zaka ga ma ana siyarwa a cikin wheelbarrow ma da Hausa, sai kaji ana fassarar mafarki kaza, fassarar mamarkin a ce mutum ya ga maciji kaza ne, in ya ga ruwa kaza ne, in ya ga farin mata kaza ne, ai ta lissafa ƙarya da gaskiya. Duk waɗannan ba haka bane jama'a. Mafarki kowane mutum da zai yi shi fassarar shi ba dole ta zama irin ta ɗayan ba. Mutane biyu za su yi mafarki, kowa ya zama fassarar shi daban saboda bambancin irinsu, ko lokacin da suka yi, ko irin yanayin shekarunsu, ko irin yanayin tunaninsu, ko nagartarsu, ko addinin da suke bi, ko jinsinsu, ma'ana mace ne da namiji, ko makamantansu. Ana iya samu, za mu zo mu ga misali a gaba akan haka insha Allah. Don haka ilimin fassarar mafarki daga cikin ilimomi wanda yake da flexibility sosai, kamar yadda malamai suke faɗa. Sauran ilimomi idan ka iya su, ka san ka'idojinsu, misali yanzu a ce ilimin nahwu, ko ilimin lissafi na mathematics, ko ilimin sociology, ko ilimin linguistics, ko ilimin pharmacy, duk wanda ka sani ka san ka'idojinsa, shikenan fa ka iya shi, ka san yadda yake. Ka'idojin ilimin hadisi sanannu ne, ka'idojin ilimin sarfu sanannu ne, ka'idojin mathematics sanannu ne, amma shi ka'idojin ilimi na fassarar mafarki to kullun suna jujjuyawa ne, jujjuyawa mai ban mamaki, ta yadda babu wani asali kwaya ɗaya wanda za a dogara da shi kawai a ce kullun haka yake. Al-Imamu Ibn Qutayba a cikin Ta'birur Ru'ya nashi ya tattauna akan wannan matsala, ya kawo maganganu da abubuwan da ake buƙatan mutum ya sani, inda yake cewa babu wani ilimi daga cikin ilimomin da mutane suke yi wanda suka sani wanda ya kai ilimin fassarar mafarki, wanda ya zama aghmad wa alqaf wa ajal wa ashrab wa as'abu mirasan, wanda yake da wuyar gogewa, yace kaman ta'birur ru'ya, yace wannan ya da wahala kwarai da gaske ka iya sani shi, saboda abinda muka fara dancan na rashin tsayawa usul din shi da fiye. Don haka sai ya kawo sharuɗa waɗanda mai fassarar mafarki yake buƙata ya zama ya san su. Shine yace zama arifan bil qur'ani wal al-karim, masanin al-qur'ani ne cike da waje, was sunna al-nabawiyyah sharifa, ya zama ya san hadisi cike da baya, wa an yakuna qadiran ala ta'lif al-usul fi akhir al-amr ba'daha ila ba'd hatta yumkina an yastakhrija minha ma'nan sahihan wadih, kuma ya iya harhada abubuwa wanda za su bashi dama ya fitar da ma'ana lafiyayya. Yace wa an ya koma bil fahsi wat tama'uni wat tathabbut fi ru'ya qabla ta'wil ar-ru'a wa tafsirha, dole kuma yayi bincike, yayi keke da keke, ya kwakudu ba uwan lissafi kafin ya iya fassara mafarki guda. An ba da labarin cewa al-Imamu Muhammad ibn Sirin, wanda zahabi ke mashi take da cewa Sheikhul Mu'abbirin, shugaba ko limamin masu fassara mafarki, yakan zaunar da mutumin da ya kawo mashi labarin mafarki wuni guda, yana mai tambayoyi, wani ma ya ce ka je ka dawo, yadda ka san likita da yana yi ma patient ɗin shi, idan ciwo ya kai ciwo an rasa kan shi, ai ta gwaje-gwaje, ai ta tambayoyi, a wuni ana tambaya akan abin da suke cewa medical history, wato at-tarihu sahi, wanda tarihu tibbi na mutum za su ta tambaya sa akan kwakudu ba, wa ya haife ka, ina aka haife ka, suwaye dangin ka, a wani ya taba ciwo iri kaza, kana shan taba, ka taba kaza, da irin wannan tambaya. Haka san Basri ke zo da abin nan, wato Muhammad ibn Sirin ke bayar da mutum ya ta tambaye shi har sai ya gano. Ya ci gaba da cewa wa an yaqtadi fi tafsirihi bil anbiya, sannan kuma mutum yayi kwaikwayo da annabawa wajen tafsirinsu, tafsirin da annabawa suka yi ana iya ɗaukan haske daga gare shi. Duk da yake za mu zo mu ji kamar yadda Munawi yake faɗa cewa ba dole ba ne duk fassarar da annabi ya yi ya zama irinta in ka zo yi daidai wa daidai ne, don an samu sahabbai ma san fassara wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara, su kuma sai ga fassara ta faru a wannan farki amma ta bambanta. Amma dai abin da ake nufi usul ɗin fassara annabawa daidai suka gudanar, kai ma ka gudana akai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Khadija, na yi mafarki na ga waraka da wani kaya farare masu kyau, wanda kaya fari masu kyau a cikin mafarki alama ne izuwa ga cewa mutum ya tsira. Alal misali haka kore, a cikin wadancan wancan kasar da Yusuf mun buga misali babu laifi mu ƙara buga wani misali guda daya shine misali na sahabi Talha dan Ubaidillah radiyallahu anhu wanda ya tabbata shi ma a cikin tarihin sa ya zo a cikin littafin ainihin wato Tabaqat na Ibn Sa'ad da littafin Ibn Musaddaq na Abu Abdullah Hakim an-Naisaburi wanda aka ce bayan da aka kashe shi din nan bayan da wannan Marwanu ya caka mishi makani a wannan rigima ta Jamal wadda sanadiyar haka ya rasu aka dinga cire makamin jini na biyowa aka ya mutu aka rufe shi bayan da aka rufe shi sai wata yarsa ta mafarki yana ce mata don Allah ku matsar da ni daga inda nake ruwa yana ta ci min gida har ina limewa a cikin su wani ruwa dake kusa da wurin kabarin nasa da aka je aka tona ko haka aka ganshi a cikin ainihin wato ruwa aka ce da aka daga ma jikin shi inda yake min mailil ard har yayi abin da ake ce magansa kuka jikin gemun sa da jikin likafanin sa yayi gansa kuka alamar kwanciyar ruwa haka aka ji cikin garin bin nan kusa dake kusa da wannan makabarta inda aka yi abin nan Jamal kenan inda aka yi Jamal wato garin Kufa aka je aka sai wani gida daga cikin gidajen Abu Bakrata aka sai wani gida daga cikin gidajen aka canza mishi kabari aka sa shi a ciki to abin da ya tuno min da wannan shine kore ganin bawa a cikin koren sutura a mafarki yana nuna abu ne kyau insha Allah zai faru da shi ko kuma ya faru da shi wanda aka gani din musamman mutumin da ya mutu domin kore sutura ce ta ƴan aljanna to da haka yanzu mutum zai iya fassara kaloli da ma'anan dabbobi da ma'anan tsirrai ko abinci ko ma'anar kamanni kamar dariya ko kuka ko magana ko tsaki zaka iya fassara me suke nufi menene sakon da suke bayarwa a wannan mafarkin sai mutum ya zama da kuwa ta iya wannan fassara yace wa Allah ya ta'assaf bi ra'ayi kar ko mutum ya doge da ra'ayin sa ya aiki da na annabawa domin ya samu kusanci da gaskiya yace wa Allah ya anafa min al'azari ina da itizari min ta'wili hadi adami ma'rifati au listikaliha alai sannan kuma karka ji koran cewa baka sani ba karka ji kunya karka ji nauyin bada uzuri cewa ayi hakuri ban san fassara wannan mafarkin ba karka ji tsoron wannan idan baka sani ba ka fada shine zaman lafiya laraba suna cewa la adri nisful ilm cewa ban sani ba rabin ilimi ce ibn qutayba ya ci gaba da cewa wa alal abiri an yakuna adiban قريبا ذكيا فطنا تقيا ورعا عارفا باحوال الناس وشمائلهم واقدارهم وهيئاتهم يجي واجبي ne yana da kyau mai fassara mafarki ya zama adiban masarin literature ya san adabin al'ummarsa qariban ya zama yana da ainihin wato gogewa akan fahimtar rayuwa zakiyan yana da zurfin basira yana da ainihin smartness fatinan yana da hangen nesa yana da tsinkaye taqiyan kuma mai jin tsoron Allah ne wari'an mai taka tsantsan arifan bi ahwalin nas wanda yake iya gane halayen mutane da firasa ta gane da ya ga mutum zai iya gane shekarunsa mutumin wani gari ne wani irin mutum ne mai fushi ne ko mai haƙuri mai wadata ne ko talaka mai saurin fahimta ne ko mai ƙarancin fahimta mai zurfin ilimi ne ko mai karancin ilimi da kaga mutum ka iya gane wannan irin wannan firasa tana da amfani kwarai da gaske gane mutanen da suna da wannan firasa al-Imam Shafi'i ya shahara da wannan firasa da yaga mutum yana iya gane abubuwa da dama haka Ibn Abbas har ake mishi take ana cewa kamar ka ce yana gani yana leƙen wani labule ka annahu yanzuru min sitrin ilal ghaibi kamar yana leka labule labulan da aka saka nasu wanda ya raba gaibu da shahada kamar yana lekawa ya gani Ibn Abbas haka ake mai take saboda zurfin basirarsa kuma duk abin da ke kawo wannan shine tsayawa ga Allah subhanahu wataala abin da ya samu a wannan zamani zaka ji wannan abin yafi kama da kaman almara ko surkulle ko wani abu da ba zai yiwu ba saboda galibi yanzu muna rayuwa ne ba ma kusanci da Allah subhanahu wataala irin yadda ya kamata duniya ce a gabanmu neman taimaka saka gaba bamu damu da lahira ba bamu damu da alqur'ani mu yi tadabburin sa ba mu damu da mu fahimci hadisi me suke nufi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu damu da aiki da su ba sai dai surutu kawai da biyo wa duniya da shiga wannan abu da ake cewa social media da tattaunawa akan abin da bai da amfani da zaman majalisai da aka saba na masu kifi masu yar rake wurin mai shayi wurin mai balangu wurin mai tsire bakin ma'aikatu kusa da masallatai duk inda dai muke taruwa mu matasa ko samari ko mazaje mai tashir ne muna cinye lokacin mu a banza shi sa zaka ga babu wannan hasken da ke cikin zukatan bayin Allah na farko bamu da irin wannan hasken amma duk wanda daga cikin mu a wannan zamanin da muke wannan rayuwa ta Allah wadare ta abin takeici idan ya zare jikinsa daga wannan muguwar rayuwar yi kokari ya gyara alaka shi da Allah sai ka same shi da fatahi akan abubuwa da dama wanda ba mu san mu na iya tunda cewa a makaranta a university inda muke aiki zaka ga dalibai duk da irin lalata da shashanci da ake a cikin jami'o'i idan ka samu dalibi wanda yake ya janye jikin shi daga wannan barna ko daliba sun tsaya ga Allah subhanahu wa ta'ala sun tsaya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya musu fahimta mai ban mamaki a cikin karatu sai kaga suna samun maki mai ban mamaki ba na cewa wai waɗanda suke takadarai ko suka biye malalata ko suke sakin jiki ko suke yin abubuwa da suka saba wa mutunci da al'ada da addini ba sa cin jarabawa suna iya su ci ko zama su suke excelling amma zai iya zama istidraji ne amma ina ambaton abu ne wanda yake mujarrab kuma na san da dama daga cikin ƴan uwa wanda su saurari wannan makta sauti din za su gaskata cewa sun san haka ko ya faru da wasunsu ko makamantan haka ko ya faru da su kansu almuhim shine tsoron Allah da bin dokar Allah da takawa wa mai takalla iz Allahu makhraja suna taimakawa wajen fahimtar abubuwa da dama wanda baka iya fahimtar su haka kawai a gamagarin rayuwa to haka Ibn Qutayba ya ci gaba da wannan magana har yake cewa Allah ya ba ayyadahu min ar-ru'ya illa ala ma ta'allaqat amsaluhu bi busharati aw nadharatin aw tanbihin aw manfa'atin fid dunya aw fil akhirah wa yatrahu ma siwa dhalika li alla yakuna daghsan aw hashwan la qimata la to yace haka nan kuma ya kamata mai fassara mafarki kar ya damu da fassara kowane mafarki sai abin da yake in an kalle shi akwai alamar bishara ko gargadi ko fadakarwa ko wani amfani a duniya ko lahira abinda da yawan nan ci wannan yayi watsi da shi kawai dan zai iya zama kawai adghaf ne mun ji ne adghaf a baya shine mafarki wanda yake adulterated ya cakuɗe tsakanin gaskiya da shirme ko kuma wanda ya zama hashi kawai cika wuri ne ba yi da wata kima zamu zo insha Allah a wasu daga cikin darussan nan anan kusa zamu faɗa alamun da ake iya tantance wannan mafarki ne yake buƙatar fassara wanne ne kuma adghafu ahla dama shi hadisin nafsi bai da wata matsalar ganewa indai ka kwana da abin a zuci ko ka san abin da ke faruwa da kai kenan a rayuwa ta yau da kullum to zaka ga baka da wani wahala kai da kanka zaka iya gane cewa eh lalle wannan eh rayuwa ta ce nake ƙara reflecting kawai in na kwanta bacci to dan haka sannan kuma Ibn Qutayba ya ci gaba da bayani akan cewa wajibi ne kai mai fassara mafarki kuma ka tsaya ka fahimci maganar mutumin da ke kawo maka labarin yana so a fassara mishi din ka tsaya ka fahimci maganar sa ka gane me yake nufi tukunna wajibi ne ka tsaya kai wannan ka fahimci me yake nufi kafin ka kai ga fassara mishi dan kaje ka fassara mishi ba abin da yake so ba dan haka kenan sai ka zan baka da gaggawa wajen da an faɗi magana kawai ka tafi sai ka tsaya ka nutsu tukunna ka fahimci me yake nufi babu laifi ma ka ce ya je ya dawo babu laifi kuma ka tsaya babu laifi ma a yi recording maganar ko a ce a rubuta kuma kamar haka sannan wajibi ne kuma kamar yadda Ibn Qutayba ya ambata ila ka zama kana da yawan tambaya da kuma zurfin hankali an tambayi Ibn Abbas aka ce mishi ya akai kake kana dan yaro kankani ka zama kuma kana da zurfin ilimi da basira sai ya ce bi kalbin aqul wa lisanin sa'ul yace nayi haka ne bi kalbin aqul da hankali ko zuciya wata ke ne kaifin basira wato kwakwalwa ne kaifin basira walisanin sa'ul da kuma harshe mai yawan tambaya. Tambaya ɗin tambayi wannan tambayi wancan me yake kaza ya akai kaza ya faru me yake kaza 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 zamu mun buga misali akai insha Allah in ba lokaci ya kure mana sannan wajibi ne kuma da kana da ittila alwasi zurfin bincike da zurfin karance karance jama'a mutumin da ke da kasala akan karatu ba zai yi irin wannan ba ina ƙara kwatantawa da sana'ar likita wanda duk ya san sana'ar likita ko sana'ar ainihin lauya ya san cewa sana'a ce mai buƙatar yawan karatu wanda dan kai graduating ko ka zama consultant ko ka zama san ko ka zama waye a lauya karatunka baya ƙarewa sai dai in ka mutu kamar karatun malaman hadisi ne da malaman jami'a karfe soshi zaka ga karatu ne har ya cinye mutun gaba ɗaya ya ramar da shi ya lalatar da shi mutane suna ganin shi kamar wani mahaukaci yana musu kallon buri suna mai kallon aiba to daga cikin mutane masu buƙata zuwa ga karatu mai matukar yawa wanda ba non stop babu dakatawa to akwai mutumin da ya sa kanshi a cikin harkar wato fassarar mafarki to don haka mafarkin kamar da muka ambata kala uku ne da ya zakai ka gane wanda yake yana buƙatar fassara da wanda bai buƙatar fassara mun ji cewa a baya ana cewa akwai ru'ya salihah akwai adghasu al-adghas sannan kuma akwai al-hul zamu zo insha Allah kuma idan ambata zamu ambaci wasu daga cikin alamomin da ake gane mafarkai masu buƙatar ainihin wato wannan fassara ilmomin yanzu muke faɗa ko kuma sharuɗan ko kuma abin da ya kamata tun farko mutun ya zama ya iya su ko ya san su sannan ya shiga wannan harka idan bai san su ba fa to babu buƙatar ya shiga wannan harka sai ya je wata harkar daban ko kuma in ya matsa dole sai yayi sai ya je ya koya dai ba wani abu ban dama ba wani abu bane wanda yake fardu aini ko wani muhimmin abin da za a ce dole wai sai ka iya sannan zaka tsira ko sannan ayyukanka za su karba wata wani nafila ne a cikin ilmomi amma kuma nafila ce mai wahala ba mai saukin samuwa ba da haka zaka ga akwai karancin wanda suka iya duk da yake akwai yawaitar masu yi amma akwai karancin wanda suka iya kuma ina yi ma musamman ƴan uwa iyayen mu mata ina ba su shawara ina musu nasiha cewa su ainihin wato sauƙaƙawa kansu mata suna da yawan son a fassara musu mafarki kowane mafarki so suke sai an fassara musu ku sauƙaƙawa kanku ya ku ƴan uwa mata ba kowane mafarki ne ake fassarawa ba ya ta ma wanda yake na fassaran ba dole bane sai an fassara miki a ci gaba da rayuwa akan hakika da waki amma idan wani abu yazo wanda yake ya kamata haka din babu laifi abin da sai nake faɗa ka shine da ma matan suka tambayan aka ce musu wannan mafarkin bai da wata fassara to ba za su hakura ba sai su ta bibiya har su je su fada wrong hand cikin hannun wani wanda yake dan damfara ya an san musu kudi ko yace zai musu addu'a ko yace su kawo kaza ko yi musu fassara wanda zai tsorata su sannan daga baya ya ce musu to mafita shine sai an yi kaza ita ce musu kudade ba za su gane da wuri ba galibi mata addini na wadai experience din ina ganin kamar sun fi aukawa cikin irin wannan tatabar zanda wuya ka ga namiji dai dine wayo inde ba ya sa wani neman duniya a gaba ko wata harkar siyasa ko wani abu da zaka ga irin waɗannan ƴan damfara suna mushi wayo amma mata zaka ga su suna da riƙa suna da saukin they are very emotional da wuri suke iya emotion din su ya taso wato dabi'a su ta tausayi ko tsoro ko yanayin san ƴaƴan su ko san mazan su ko makamanta haka ya overpowering ya danne asalin wato abin nan din su reasoning yadda suke tunani ko yadda suke fahimtar abubuwa da sai kaga ba da jumawa ba sai a iya samu ba same su a cikin matsala ko cikin wata damuwa wadda za ta kai su ta baro in Allah ya so insha Allah a cikin fitowa ta gaba insha Allah za mu yi magana akan usul din na ta'birur ru'ya da misalai musamman daga Ibn al-Qayyim da shi da wasu malamai wadanda insha Allah za mu ji daga gare su sannan mu yi magana akan aqsamu ta'wil wanda shine akwai ta'wil bil ramz akwai at-ta'wil bil amthila da kuma wasu daga cikin ka'idoji insha Allah wanda kamar yadda na ambata insha Allah zamu ƙarike waɗannan abubuwa cikin kasusuwa biyu masu yi minti 30-30 masu zuwa insha Allah, sauran kuma sai mu ba da ainihin wato abin nan, mu ba da wato wajajen bayanai da za a je a duba a samu ƙarin bayanai insha Allah. Zan saurara a nan, ina ma kowa fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu, abin da na faɗa daidai Allah ya sai mana amfani da ku wanda suke kurakure, kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu damar gyarawa ko ya ba wasu damar su gyara mana, kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu. Allah ka ji kan iyayenmu da mahaifanmu da malamanmu da sauran da suka gabace mu wannan annoba ta coronavirus da take ta'addaban mu a ƙasashen musulmai da sauran wurare. Allah ka yayi mana ita tsoron da ta sanya mutane. Allah ka fitar da mu daga cikin shi. Allah ka sa mu cika da imani, ka sa mu gama lafiya. Waɗanda suka mutu ko kuma Allah ya kaddara za su mutu a wannan annoba, ya Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka ba mu darajar shahada. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.